haka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM Niya da kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A birnin Yamai kuma za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koyaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 14 ga watan Disamba shekarar 2018. Zahra Aminu Fage ce tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Majalisar Dattawan Amurka ta dauki wani mataki mai tsauri kan Saudiya saboda kashe dan jarida Jamal Khashoggi. Kungiyar Kare Haƙƙin Dan Adam a Siriya ta ce dakarun Siriya masu samun goyen bayan Amurka sun kwato wani muhimmin gari daga hannun kungiyar ISIS. Amurka ta bayyana wani sabon salo na tunkarar al'amuran da suka shafi Afirka.
A jihar Adamawa kenan wannan lamari ya faru, muna tafa da ƙarin bayani. A ƙasar Ghana kuma za ku ji cewa ana ci gaba da yin kira ga mata a kan su shiga harkokin siyasa don kawo ci gaban ƙasa da Afirka baki ɗaya. Baya ga haka, za mu kawo muku rahoto daga jamhuriyar Niger akan wani taron bita da wata kungiyar mata 'yan jarida ta yi wa 'yan jarida. Kuma muna nan tafe da shirin duniyar Amurka, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Majalisar Dattawan Amurka ta dauki wani irin mataki da bata taba dauka ba kan kasar Saudiya kawar Amurka ta kuddukut, bayan da ta amince da wani kuduri na kawo ƙarshen goyen bayan da Amurka ke baiwa masarautar Saudiya wanda ke kai dauki a yakin basasar da ake yi a kasar Yemen. Majalisar ta kuma amince da wani kudirin na yin alawadai da kashe dan jaridar Saudiya din nan mai jayayya da masarautar Jamal Khashoggi. Waɗannan matakan biyu sun zama tamkar kashedi ga ɗaya daga cikin ƙawaye Amurka na kuddukut. Majalisar ta kuma nuna bacin ranta kan mace-mace da azabar da jama'a ke gani a Yemen. Ta kuma ɗora laifin kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi kan yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman. Tuni ya kamata ma mu ce abin ya isa haka a cewar Senator Patrick Leahy dan Democrat. Shi kuma Senator Marco Rubio dan Republican ya ce duk wanda ya san tasirin yariman Saudiya mai jiran gado ya san cewa babu yadda za a yi wasu jami'ai wajen 17 waɗanda kuma na kusa ne da shi su shiga jirgi su tafi wata ƙasa su yi kisan wulakanci ma wani mutum a ƙaramin ofishin jakadanci. Su jefar da gawarsa, su dawo sannan wai a ce bai sani ba. Wata kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama a Siriya ta ce dakarun Siriya masu samun goyen bayan Amurka sun kwato wani muhimmin gari wanda ɗaya ne daga cikin wasu 'yan yankunan ƙasar Siriya da suka rage a hannun ISIS. Kungiyar ta kula da haƙƙin bil'adama a Siriya ta ce bayan wani mummunan yaƙi na tsawon mako guda da ya haɗa da hare-haren jiragen sama, dakarun tabbatar da demokradiyya a Saudi a Siriya SDF a takaice sun yi nasarar fatattakar kungiyar ISIS daga Hajin. Hajin dai na lardin Deir Ezzor ne, mai tazarar kilomita 30 daga kan iyakar Siriya da Iraki. Mayaka wajen 17 na gamayyar Kurdawa da Larabawa da kuma dakarun SDF sun haɗa hannu wajen fatattakar 'yan ISIS daga yankin da ya rage a hannunsu a Siriya, a cewar Abdulrahman, shugaban kungiyar ta Kare Haƙƙin Bil'adama a Siriya. Amurka ta bayyana wani sabon sallanta na fuskantar harkokin Afrika jiya Alhamis, wanda aka tsara da zummar kare muradin Amurka da kuma kalubalantar yunkurin kasashen China da Russia na kulla hulɗar tattalin arziki da siyasa da kuma tsaro a faɗin nahiyar ta Afrika. A wata rubutacciyar takarda mai ba wa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton, ya bayyana manufofin waɗanda aka kasafta su zuwa sassa uku, waɗanda aksari ci gaba ne da matakan Amurka ta fuskar soji da cinikayya da kuma tallafi a Afrika. Abin da ke sabo kawai shine batun dukufa kan shirye-shiryen da za su iya yada muradun Amurka muraran da kuma himma wajen hana China da Russia yin kane-kane a Afrika. Wannan mataki ne da ya ba da fifiko kan muradun Amurka da kuma hulɗar bangarorin biyu, a cewar Jennifer Cooker, shugaban tsangayar nazarin harkokin Afrika ta Jami'ar George Washington a hirarta da muryar Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun tsaron Isra'ila sun ce suna tsare da mutane 40 da suke zargi da aikata ta'addanci. Yau Juma'a, dakarun tsaron na Isra'ila sun rubuta a shafinsu na Twitter cewa cikin waɗanda aka tsare 37 sanannun mayakan Hamas ne. Rubutun da suka yi a Twitter ya nuna cewa hakan ya biyo bayan wani hari ne a ranar Alhamis wanda ya halaka wasu sojojin Isra'ila biyu baya ga raunata wasu. Kafar labarai ta Associated Press ta ba da rahoto mai nuna cewa mutane da ake tsare da su 'yan gwagwamayar Hamas ne da kuma wasu 'yan majalisarta waɗanda aka kama a harin da aka kai da dare. Kasar Rasha a yau dinnan Juma'a ta ce zarge-zargen da ake ma wata mace 'yar asalin Rasha dinnan, wanda ta amsa laifi a wata kotun Amurka cewa ita 'yar leƙin asiri ce, ba su da tushe. Yau Juma'a, mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce, muna ɗaukar waɗannan zarge-zargen a matsayin marasa kan gado sam. Ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergey Lavrov ya ce ya yarda cewa Maria Butina ta amsa laifi ne kawai don a barta ta koma gida.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A jihar Adamawa arewa maso gabashi, wasu 'yan bindiga masu garkuwa da jama'a sun kai farmaki wasu garuruwa biyu da suka hada da England da kuma mararrabar Jada, inda suka yi awan gaba da wasu 'yan kasuwa domin neman kuɗin fansa. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton.
Bayanai na cewa masu garkuwan sun kai farmaki ne a garin Gwalam da ke yankin Numan cikin dare, inda ko suka yi awon gaba da iyalan wani ɗan kasuwa wanda kawo yanzu ma ba ji ɗore su ba, kamar yadda wani mazaunin garin ya shaida wa muryar Amurka a safiyar wannan Juma'a.
Lallai 'yan kinafos ne sun kama akwai wani babban ɗan kasuwa sunan shi Hindoka, ba su ɗauke shi ba dai sun ɗauki matarsa da ko 'ya'yansa biyu ne ko ɗansa ɗaya ne.
Su ma dai mazauna mararraban Jada a yankin Maya Balwa sun ko samu tasu tsarabar ta masu garkuwa da jama'a a cikin dare, kamar yadda wani da lamarin ya shafa ya min ƙarin haske.
Amma ya zano a nan ya mararraban Jada wallahi sai da dare da suka zo sosai na ce su zai da misalin kace ɗayan biyar dare bayan tafiyar su an kira layin ci an kama ko mutum ya suka amsa a layin din suka ce ya yi sai an ba da kuɗi kusan miliyan 5 kafin nan a sake su.
Kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ba ta yi ƙarin haske ba tukuna kan sace waɗannan mutane, to amma kuma a kullum hukumomin tsaro kamar ce suna nasu kokari domin dakile wannan matsala, ganin cewa kullum lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi a jihar. Suleiman Baba da ke zama jami'in hulɗar jama'a na rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar ya ce ai sun tai tsaye domin dakile wannan matsalar.
So 24/7 jami'an mu suna
da aiki, akwai kuma zama da aka yi musamman da hukumominmu da kuma su kansu vigilanti an fahimci juna muna aiki da su ake sintirin nan har gari ya waye a cikin ƙwaryar birni kenan. Idan ka haɗa ɓangaren mubi, akwai motoci da shi kan shi mai girma komanda na jiha ya tura daga hongdin nan zuwa mubi har zuwa madagali da matuka, akwai yaranmu da suke sintiri a wannan wajaje.
To wai ko ne gargadi jami'an tsaron za su yi wa jama'a, ga ma dai jami'an tsaron farin kayan
garkuwa da mutane abubuwa ne da suke tafiya da yanayi, musamman yanzu muna ƙarshen shekara. Za ka fahimci mutane masu manoma sun girbi amfanin gonansu, masu sai da dabbobi sun riga sun kiwata, ana ganin cewa akwai hidindimu da ake yi ƙarshen shekara. To masu garkuwa da mutane suna tafiya da zamani, suna ganin abubuwan da suke faruwa a al'umma, don haka mutane za su guji almubazziranci da kuma fitar da kuɗaɗe a kowane yanayi suna wadaƙa da su. Na biyu, al'umma kuma za su kasance su ma suna taimakawa jami'an tsaro akan abubuwan da suke faruwa. Idan suka ga mutane waɗanda ba su yadda da su ba, na ɗaya, suka ga gungun-gungun mutane suna irin tarurruka ba kai ba gindi a cikinsu, to za su yi ƙoƙari su sanar da hukumomi. Don haka abubuwa ne dole sai an haɗa kai, don duk wani mataki wanda jami'an tsaro su kansu kawai za su iya ɗauka, ba za su iya wadatar da al'umma ba, sai an yi haɗaka tsakanin al'umma da ita kanta gwamnati da jami'an tsaro. A nan ne za a iya samun mataki sosai wanda zai iya wadatar da al'umma.
Ko a makonni da suka gabata, sai da kuma masu garkuwa da jama'a suka sace wasu malaman jami'a a Bida kuma Dubar Sarake a jihar Adamawan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz daga nan sai kuma kasar Ghana, inda Dr. Agri ya yi magana a wurin wani taro na bikin cika shekara 25 na Majalisar Demokuraɗiyya. Ya ce akwai buƙatar a inganta wakilcin mata a Majalisar Dokokin Ƙasar da kuma shigarsu cikin sha'anin siyasa a ƙoƙarin samun ci gaba a Afirka baki ɗaya. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da rahoton.
Da yake magana a wurin wani taron bikin cika shekaru 25 na Majalisar Demokuraɗiyya a Ghana, ya ce akwai buƙatar a inganta wakiltar mata da kuma shigansu cikin sha'anin siyasa a ƙoƙarin samu mulkin ƙwarai da ci gaba a Afirka. Dan Ghana ne Dr. Agri, wanda ya faɗa ya ce in ka horar da mace ka horar da ƙasa baki ɗaya, amma in ka horar da namiji ka horar da shi ɗaya don kansa. Wannan ya nuna cewa wannan mashakurin dan Ghana da daɗewa ya fahimci darajar mace. Hakikanin gaskiya zan so faɗin cewa a ƙoƙari da fafataka da ake na cigaban ƙasa ya zama a ala a haɗa da mata, hakan tamkar mutum ne da ke son yin tsere, ko da yake Ubangiji ya yi masa ƙafafuwa biyu amma sai ya nace da ƙafa ɗaya zai yi tseren. Wannan mutum ba zai kai labari ba. Mata su ne sun kai kashi 51 cikin 100 na al'ummunmu. Akan haka muke buƙatar su samu wakilta daidai da kowa. Na biyu, in muka ƙirƙiro kujeru musamman wa mata, a ce 50 ko da yaya, wa mata kaɗai su yi takara baicin abinda mata za su iya ci a zaɓen da ya gama kowa da kowa. Ta ƙirƙiro abinda za mu kira killataccen yankuna a haɗe mazaɓu biyu ko uku wurin yawan jama'a, za mu cimma burinmu. Kakaki a wannan taro ne kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Uganda Rebecca Gadaga. Shugaban marasa rinjaye Haruna Idris ya ce ya yi imani jawabinta zai inganta tsarin ya haɗa mata wurin wakilta da yanke shawara.
In my mind that the issues we propose will go down in history
ba ni da shakkuwa hankali na cewa wannan lamari zai kankama zai shiga tarihi gudunmuwar Professor Maikwe wurin samar da maganin lamarin kasa da ya danganci wakiltar mata a siyasan Ghana. An sha faɗa cewa shigan mata da wakiltar su a hukunce-hukuncen siyasa da jimawa ya zama jiguncin madorewar cigaba. Shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki Honorable Chairman sa a nasa ɓarya cewa yayi dan takarar jam'iyyar NPP a lokacin Nanadu Dankwa Akufo-Addo ya ba da shawarar ware kujeru wa mata don inganta daidaito, amma wannan shawarar bai samu karbuwa ba. Doka ko ta 55 na kundin tsarin mulkin kasar ta gabatar da kudurin nan a matsayin kasa a shekara ta 2016 yayin da ake dabda zaben fidda gwani na mambobin majalisar NPP a lokacin dan takarar shugaban kasa Nanadu Dankwa Akufo-Addo. Yanzu mato shugaban kasa ya gabatar da ra'ayin baiwa majalisar mata kariya take cikin husata aka yi watsi da shawarar alhali ko doka na 34, 35 da 36 sun buƙaci gabatar da daidaito wurin daukar mutane ofishin jama'a. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Abbas. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Niger, wata ƙungiyar matan 'yan jarida ta APAC ta shirya wani taron bita ga 'yan jarida na gidajen rediyo daban-daban kan sanin makamar aiki da aƙida da bin doka. Tamar Abari ta aika mana da rahoton.
Ƙungiyar mata 'yan jarida na Niger, wato APAC, ta bada wani horo wa 'yan jarida na gidajen rediyo daban-daban na ƙasa kan yadda za su gudanar da aikinsu cikin ƙa'ida da bin doka. Amina Nyandu ita ce shugabar ƙungiyar ta APAC ta ƙasa.
Horon dai da ya kawo mu garin da magaran da a koya ma 'yan jarida gaba daya da maza da mata yadda ya kamata aiki da za mu yi na horon don su kawo sauyi cikin yadda suke aiki tunda shekaru baya da ya huce mun gani kamar aiki jarida yana koma baya don saboda wasu abubuwa kamar 'yan jarida ba su saya su yi bincike da kyau kafin su ba da labarai. Wataran labarai sai su zama ma na karya. Dan shi ne muka ce ya kamata mu zo mu yi horon nan mun samu tallafi na ambasada na Amerika da yake Niger.
Shugabar ta APAC ta ce sun yi la'akari ne da irin matsalolin da aikin jaridar yake cin karo da su kamar siyasa, rashin kwarewa.
Matsaloli suna da yawa, akwai wasu ba su yi karatu ɗan jarida. Yanzu kun san harkar siyasa ta Niger ita ma ta su kawo matsala da yawa cikin aikin jaridar ga namu. Tunda 'yan jarida sun zama fanni biyu, akwai masu bi waɗanda suke bisa iko, akwai masu bi 'yan adawa tsakanin juna, wanga ya zargi wanga, wanga ya zargi wanga. Muka ce ba aikin 'yan jarida ba ne, a bar 'yan siyasa su yi siyasa su, 'yan jarida muku mu yi labaranmu yadda ya kamata mu yi aikin gaskiya. Tunda kun san duk abin da aka faɗi a radio mutane sai su ce a radio aka faɗi kenan gaskiya ce, kenan ya kamata mu da muke yi aikin jaridan ga mu yi kokari duk abin da za mu hadi na gaskiya shine yake umarni al'umma.
Horon ba zai tsaya nan ba, zai ci gaba har sai sun cimma burin da suke da shi.
Mu da kanmu kungiyarmu horon da ta bada tun dai min na zuwa nan sai ya huce 20 ana yin ana maimaita kullum, kuma muna tare da su muna bin su sau da kafa mu gani yanzu za su bada labaran gidajensu mu gani in koran da muka yi abinda aka koya musu in sun rike za mu gani, in ba su yi aiki da shi ba za mu gani. Tunda mu fatanmu ba a koya musu a tai su tai su an shi abinda aka koya musu su mai da shi gehe. Mu gurinmu mu isa abinda muke fata in sun tai su yi aiki da abin da aka koya musu.
Wasu 'yan jaridar da suka samu horon sun ce sun karu ainun da shi don an koya musu abubuwan da da ba su san da shi ba.
Sunana Fati, na huto daga jihar Difa. Wannan horon da muka samu duk ya yi irin horon da muke samu. Su 'yan jaridar su yi gudun abin da wanda ba a yi shi ba, wanda zai iya haddasa tashin hankali, to kuma an yi mana jan hankali bisa kan abubuwa da za mu yi wanda za mu jawo hankalin jama'a domin mu kawo musu zaman lahiya tsakanin al'umma da kuma yankin da ake ciki.
Gidanmu na huto daga Radio Garkuwa Maradi. Na amfana da abubuwa sosai musamman irin bangaren kaman in ka dauki bangaren yanda kai dan jarida ka san meye aikin ka. Ya ne zakai kare haƙin wani? Ya ne ya kamata kai dan jarida ka gudanar da aikin ka a lokacin da ake harkokin yaki ko kuma ba da gudunmuwa ta fuskar jagoranci na gari ko kuma kawo hanyar kawo zaman lafiya cikin ƙasa.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar
Gaida Tamar Abari. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11:20 na safe. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan wani zaman sauraron bahasi da kwamitin kula da harkokin wajen Amurka na majalisar dokokin kasar ya shirya a jiya Alhamis kan zaben Najeriya, wanda makasudin taron shine yadda za a taimakawa Najeriya da gudanar da zaben 2019 a cikin lumana. Sunana Mahmud Lalu. Zaman sauraron bahasin wanda aka yi mai takin Najeriya at Crossroads, the upcoming election a Turance, wato Najeriya a wani lokaci mai sarkakiya yayin da tunkari zabe, ya gudana ne karkashin jagorancin dan majalisar wakilai Chris Smith mai wakiltar jihar New Jersey, wanda a cikin jawabin bude taron ya nuna muhimmancin shirye wannan zama wanda ya ta'allaka kan zaben na Najeriya.
Najeriya na da girman gaske, hasashe da aka ya nuna cewa yawan jama'ar kasar zai kai miliyan 400 nan da shekarar 2050, wanda hakan zai sa ta dara Amurka a matsayin ta uku da tafi yawan al'umma a duniya. Sannan rawar da kasar ke takawa ta fuskar siyasa da tattalin arziki a kasashen da ke kudu da Sahara abu ne da ba za a iya watsi da shi ba.
Sai dai dan majalisar ya nuna damuwarsa kan yadda kasar ke fuskantar matsalolin tsaro da suka hada da rikice-rikice da ke da nasaba da addini da kabilanci. Chris Smith ya kuma ambato rikice-rikicen da suka hada da na Boko Haram da na makiyaya da manoma da na 'yan Shi'a da kuma rikicin 'yan awarin Biafra a matsayin wasu al'amuran tsaro da ya ce gwamnati ta gaza daukan matakan magance su. Waɗannan batutuwa suka sa kwamitin ya gayyato ambassador Tibo P. Nagy na ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma Ramsey Day na hukumar Amurka da ke ayyukan raya kasashen waje ta USAID domin su ba da bahasi kan matakan da Amurka ke dauka domin ganin an yi zaɓen na Najeriya cikin lumana. Da farko ga abin da ambassador Tibo P. Nagy ke cewa,
the US government has developed a strategy with three main objectives.
Amurka ta samar da wasu dabaru domin cimma wasu manufofi guda uku da za su taimaka. Da farko, Amurka na son ta ga an yi zaɓe sahihi tare da magance duk wata alama da ke nuna alamun tashin hankali da kuma tabbatar da cewa an dama da ƙungiyoyin fararen hula wajen sa ido kan harkar zaɓe. Da ba da damar amfani da kafofin sada zumunta da kuma damawa da matasan yale da Amurka ta horar domin sanin makamar aiki da kuma ba da dama ga masu sa ido akan zaɓe.
Support civic and political engagement, including Nigerian election observers.
Ambassador Nagy ya kuma ce akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwa a samu tashin hankali a wasu wurare amma ba a lokacin kasar ba. A nashi bangaren jami'in hukumar Amurka da ke ayyukan raya kasashen waje ta USAID, Ramsey Day ya bayyana matakan da hukumar su ke dauka domin ganin Najeriya ta yi zaben cikin lumana.
Hukumar ta USAID ta himmatu wajen ganin an gudanar da zaɓe sahihi kuma cikin lumana a Najeriya. Mun san cewa nasarar Najeriya a daukacin fannin tattalin arzikinta da harkokin yau da kullum zai samu ne idan aka tabbatar da wanzuwar shugabanci na gari.
To kome 'yan Najeriya ke cewa dangane da wannan yunkuri da Amurka ke yi na ganin an gudanar da zaben cikin lumana? Ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa ta wayar tarho a shirinmu na daren jiya da muka saka wannan batu a matsayin maudu'i, inda yayin da wasu ke bayyana lamarin a matsayin katsalandan, wasu kuwa ke nuna akasin hakan.
Mai magana Abubakar Gani Babale. To, alhamdulillahi mu dai addu'anmu da fatanmu a Najeriya a yi zaɓe ingantacce mai tsafta. Fatanmu Allah ya ba mu shugaba na gari. Don haka ƙasan Amerika kuma da suke sa ido, mu fatanmu dai Allah ba mu shugaba na gari dan ba mu san kasarandan ne ba yau muka saba zabe a Najeriya ba duk da dai mun koyi zabe daga kasan America da demokratiyar nasu to mu dai fatan mu Allah ya ba mu nasara
amma mala alaina da dogon doki a cikin jamhuriyar Niger to abin da an ra'ayi na bisa ga wannan zabe na Najeriya mu dai addu'a ta mu kai yan Najeriya zabe shugaba mai adalci tunda dai yan jihar Arewa ne mu dai yare dai sai zabe lahiya kuma kare lahiya mu addu'a ta mu ta Najeriya wannan saba kida ta America ta yi to mu dai ba mu san kasashen nan na tura sa su kasalan cikin Afirka su bari ya zabe lahiya
ina magana da Lawal Ibrahim Adam daga Sangana ta ni ma dai abin da zan fara dangane da wannan America da suka zo dama muna koyi da su ne eh lalle suna kina da amfani da mu tabbatar da ganin hali siyasa mai amfani
sunana Mursal Allah kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya ni wannan ban dauka kasa London bane ai kusan mu Najeriya muna koyi da siyasa America ne kuma ina so mutanen su fahimci cewa ita gwamnatin America da ma'aikatanta daban shugaban kasa tsarin shi daban in shugaban kasa America zai wani abu daban kaga yanzu kan America su shugabannin kasan suka ga zai wani abu zai kauce hanya zawa da shi hanya kuma ai mu muna so irin wannan kasashen su dinga zuwa suna ganin kasashen mu na Afirka zaben da ake na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba to kuma gaskiya mun goye ba haka ko muna kare ba gwamnatin America duba da yadda zai ta sa ido sabanin wani shugaban kasa da yasa electric way America ta taimaka wajen fadin shi zabe na ruwanta
wasu ƴan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da yunkurin da wani kwamitin majalisar dokokin Amurka ke yi na ganin an yi zabe cikin lumana a Najeriya a shirinmu na daren jiya a lokacin da muka saka wannan batu a matsayin maudu'i to wannan zaman jin bahasi da yawa kana ne kwanaki kadan bayan da ƴan takarar shugaban kasa a Najeriya suka saka hannu a wutar jijiyar ta zaman lafiya a kuma da lokacin da ake kan gudanar da yakin neman zabe a Najeriya masu sauraro a nan shirin namu na duniyar Amurka ya kawo ƙarshe sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu yanzu madadin Abdulaziz Adili Toro da ya taya ni wajen hada wannan rahoto da Sarfila Hashim Gumel sai Julie Ladies Gresham ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shamsu Habibu Azare inda ya ce aika jiragen helicopter uku don kaddamar da hare-hare a maboyar barayin shanu da sauran 'yan fashi da makamai da aka kawar da su a jihar Zamfara ya yi daidai Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin Sakonmu na gaba ya fito ne daga Asma'u matar Bashar kansala sojan Najeriya Dirin Daji jihar Kebbi inda ta ce gaskiya matakin da 'yan majalisar dokokin Island suka dauka na amincewa da wata sabuwar kudurin doka da ta baiwa matan kasar umarni su zubar da ciki a fadin kasar wani abin takaici ne da Allah wadai ga kuma sako daga dan fulanin warji daga jihar Bauchi inda shi kuma ya ce assalamu alaikum VOA Hausa hakika wannan nazarin da malaman jami'o'i na kasa da kasa suka yi da nufin yaki da kwararar bakin haure Hakan yayi daidai. Allah ya sa al'umma su gani a ƙasa domin an dade ana irin wannan matakin har yanzu shiru aka je kamar an shuka dusa. Ga sako na gaba kuma daga matar Salihu Isa Fanna a ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi Nigeria inda ita kuma ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ina kira ga 'yan takarkarin shugaban kasar Nigeria Atiku Abubakar da shugaba Muhammadu Buhari da cewa zaben 2019 Allah kadai ya san karatun kurma dan haka duk wanda ya sha kaye abin daga Allah ne
a gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice
Majalisar Dattawan Amurka ta dauki wani irin mataki da bata taba dauka ba akan kasar Saudiya, kasar Amurka ta kuddukud bayan da ta amince da wani kuduri na kawo karshen goyen bayan da Amurka ke baiwa masarautar Saudiya wanda ke kai dauki a yakin basasar da ake yi a kasar Yemen. Majalisar ta kuma amince da wani kuduri na yin alawadai da kasashen da kisan dan jaridar Saudiyan nan. Jamal Khashoggi wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama a Syria ta ce dakarun Syria masu samun goyen bayan Amurka sun kwato wani muhimmin gari
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Gration da ta hada shirin kuma ta bada umarni sai injiniyan mu na yau Mr. Skip Zahra Amin Fage ke cewa ku huta lafiya.